wannan zamani da wuya kaga an wallafa wani littafi kan aqida ba a tattauna wannan maudu'i ba saboda muhimmancin wannan maudu'i saboda haka alwala wal bara shi kalma alwala mazar ne na wali shay bi ma'ana qaruba minhu in balarabe yace wali shay ai qaruba minhu wato ya kusanci abin da abin da aka ce waliyahu ai ya zo kusa da shi abin da ake nufi da shi a nan wajen shine alqurbu min almuslimina bi mawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim shine abin da ake nufi da alwala wato kusantar musulmi ka kusanci musulmi da soyayya a gare su da kuma taimakon su da kuma karfafa su akan makiyansu sannan da kuma zama tare da su a gari guda ko a unguwa guda idan ya zama to kai musulmi ka kusanci ƴan uwanka musulmi sannan ya zama to kana nuna soyayya sosai ga ƴan uwanka musulmi sa'annan kana karfafa ƴan uwanka musulmi kana taimakon su akan makiyansu sannan kana zama tare da su to yanzu mu ce a yanzu ka kibanci ƴan uwanka musulmi wannan shine ma'anan alwala to shi kuma kalmar albara an samu shi daga bara yabri baryan wato bara ai bi ma'ana qada'a ya yanke daga nan larabawa ke cewa bara muhammad alqalam muhammad ya feke alqalami ya yanke alkalami bi ma'ana qada'ahu ma'anan barahu ay qada'ahu ya yanke shi to wannan shine fasarar shi na larabci amma fasarar shi na istilah shine qada'u sila addiniya ma al-kufar shine yanke alaka na addini tare da kafirai ya zama to ka yanke alaka na addini tare da kafirai wala yuhibbuhum ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم الا لضروره يا زمانتو بايا كان كافرين بايا تيمكون كافرين sannan baya zama a garuruwan kafirai sai dai akwai lalura in akwai lalura ya zauna a cikin su to wannan baya shafan imanin sa saboda haka wannan ta'arifi shine ta'arifi na albara saboda haka matsayin wannan shi alwala wal bara dinnan shi wannan matsayi shi aka ce lalle alwala wal bara a cikin musulunci yana da wani irin matsayi mai girma har ma malaman aqida suna kiran shi auka quburul iman shine auka quburul iman alhubbu billah wal bughd billah shine mafi inganci mafi amincin igiyar musulunci shine soyayya saboda Allah da kuma kiyayya saboda Allah sannan wa tawsiqu ural mahabba wal ulfa bainal muslimin sannan da amintar da igiyar soyayya da kuma ainihin sabo tsakanin musulmi wa mufasalatu a'da'il islam da kuma yanke alaka da makiya musulunci kaga idan ya zamanto kana tsananin nuna soyayya ga ƴan uwanka musulmi sa'annan kuma kana taimakon su to wannan shine alwala idan ka yanke alaka da kafirai kana nuna musu kiyayya wannan shine albara saboda wannan zamu iya kafa hujja da hadisin Abi Umama radiyallahu anhu lalle manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya soyayya saboda Allah sannan ya bayar saboda Allah ya hana saboda Allah to hakika imani shi ya cika in zaka so dan uwanka ka so shi saboda Allah in zaka ki shi ka ki shi saboda Allah in zaka bayar da wani abu ka bayar saboda Allah in zaka hana ka hana saboda Allah idan mutum yayi haka fa kad istaqbala al-iman to hakika imani shi ya cika kaga wannan shine abinda Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama yake bayani a cikin littafin sa yana cewa daga cikin usul usul na aqida na musulunci shine wajibi ne akan kowanne musulmi wanda yake addini da aqida na gaskiya ya zamanto ya jibinci mutanen sa kuma yayi adawa da makiya to wajibi ne ga mutum dole ne ga mutum ya so ma'abuta tauhidi in ka san wannan wato mutum ma'abucin tauhidi ne kuma ma'abucin ikhlasi ne to dole ne mutum ya so su sa'annan kuma ya jibince su sannan kuma ya kyamaci ma'abuta shirka kuma yayi adawa da su wannan shine addinin Annabi Ibrahim alayhi salam da wa'anda suke tare da Annabi Ibrahim inda Allah ta'ala ke cewa arkanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu in qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum al aya Annabi Ibrahim alayhi salam yana cewa arkanat lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da Annabi Ibrahim alayhi salam da wa'anda ke tare da shi in qalu liqaumihim a lokacin da suka ce wa mutanen su inna bura'a'u minkum lalle mu mun barranta da ku lalle mu babu ruwan mu da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawa wal bagza hakika gaba da kiyayya sun bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai kenan menene abin da ya kawo gaba tsakanin mu da ku abin da ya kawo gaba tsakanin mu da ku shine kafirci abin da ya kawo gaba tsakanin mu da ku shine shirka to wannan gaba da kiyayya ya tabbata tsakanin mu da ku har abada har sai kun yi imani da Allah shi kadai to kamar yanda Allah ya ce wannan shine addinin Annabi Ibrahim haka nan irin wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ta'ala yake fada a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku wanda kuka yi imani kada ku riƙi yahudawa da nasara su zamanto masoya a gare ku su zamanto mataimaka a gare ku zamanto majibinta a gare ku ba'dhum awliya'u ba'd wasu sashe daga cikin su majibinta sashe ne yahudawa majibinta yahudawa ne nasara majibinta nasara ne da abin da ya kama da wannan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to lalle yana cikin su inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin lalle Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai kaga a cikin wannan aya Allah ta'ala yana cewa kada mu riƙi yahudawa da nasara a matsayin masoya Allah yace sashen su masoya ne ga sashi sai Allah yace duk wanda ya jibinci yahudawa da nasara daga cikin su to yana cikin su kaga zahirin wannan aya ya kafirta duk mutumin da ya jibinci yahudawa ko nasara to amma malaman tafsiri sun yi ainihin tafsiri dangane da wannan aya din shi wannan aya akwai tafsir wanda malamai suka yi tafsirin shi ne duk wanda ya jibince su a wajen kafirci shi ma kafiri ne duk wanda ya jibince su a wajen fasikanci fasiki ne duk wanda ya jibince su a wajen abin da ya halatta to wannan bai yi laifi ba misali idan ya zamanto mutum ya zo ya jibinci nasara a wajen yarda cewa Allah uku ne ko kuma ya zamanto a wajen ya jibince su a wajen yarda cewa Annabi Isa dan Allah ne to kaga anan wajen wato cewa Allah ta'ala cewa Allah uku ne kafirci ne haka nan cewa Annabi Isa dan Allah ne kafirci ne Allah ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha sannan kuma a wata aya Allah ke cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam kaga masu cewa Allah shine salisu talata sun kafirta da masu cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne sun kafirta to sai aka samu wani mutum musulmi shi ma sai yazo ya kusanci ya dubinci ainihin nasara shi ma ya kudurci abinda suka kudurci to tunda dai Allah ya kafirta su shi ma ya kafirta a nan wajen ya jibince su a wajen kafirci shi ma ya zama to kafiri to idan ya jibince su a wajen fasikanci shi ma ya zama fasiki ya zama to ya ga nasara matayensu ba sa sanya hijabi sannan ya ga nasara suna cuɗanyen maza da mata to da ya ga wannan sai shi ma ya yi sha'awa sai ya zama to shi ma matayensa da 'ya'yansa gaba ɗaya sai ya umurce su su cire hijabi su cire hijabi saboda me saboda ya ga nasara da yahudawa suna cirewa abin ya ba shi sha'awa kuma sai ya bai wa iyalansa dama su ringa cuɗanya maza da mata to kaga cuɗanya maza da mata ba kafirci bane sannan kuma cire hijabi ba kafirci bane cire hijabi fasikanci ne cuɗanya maza da mata fasikanci ne to sai musulmi ya zo ya yi sha'awan abinda yahudawa ke aikatawa na wannan sai ya zo ya umurci matayensa da 'ya'yansa su aikata wannan to a nan wajen muka ce wa mai yaka wannan hun minku fa inna hu minhu to a nan wajen ya jibince su tunda ya jibince su akan me ya jibince su akan fasikanci to fa inna hu minhum fil fisq lalle yana tare da su akan fasikanci a nan wajen to amma idan ya kwaikwayi yahudawa da nasara ya ga nasara ko yahudawa suna da ilimi na likitanci sun kware kan likitanci ko sun kware kan kere-keren zamani sai ya yi sha'awa ya koyi wannan kere-keren zamani din sai ya zo ya koyi wannan kere-keren zamani da ya samu a wajen yahudawa to wannan kere-keren zamani asali ya halatta domin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ainihin mai amfani da wato abubuwan halittansa mu sarrafa su yadda muke so Allah ya ba mu dama mu sarrafa abubuwan halittansa yadda muke so Allah ta'ala na cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku duk abin da ke joran kasa ga baki daya Allah shi ya halitta mana su domin amfanin mu saboda haka idan muka yi amfani da karafuna ko muka yi amfani da ainihin wasu sashi na halittun Allah muka sarrafa su domin yin motoci domin yin jiragen sama domin yin kwamfuta muka koya a wajen yahuda ko nasara a nan ba za a ce mun yi laifi ba saboda mun kwaikwaye su ne a wajen abin da ya halarta Allah na cewa wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam kaga Allah ta'ala kasa Allah ya tsara su dan amfanin duk mutane baka bi abin da ke joran kasa gaba daya Allah ya yi su dan amfanin mu kul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalifatan yawm al-qiyamah to kuma inda Allah ke cewa wa ahidu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribat al-khayr kaga Allah ya ce ku ta na ga musu abinda kuke iyawa na karfi da kuma ainihin dako na ainihin dawaki kaga duk a nan wajen Allah ya ba mu dama za mu iya kwaikwayar yahudawa da nasara a wajen abubuwan da wato ya zama to ba bangare bane na addini abinda ya shafi ci gaban zamani saboda haka shine Allah yake magana a nan wajen to a cikin wannan aya akwai haramta jibintan ahlul kitab a keɓance inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi inda yake cewa la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya to sannan kuma sai Allah ya hana mu jibintan kafirai a dungule ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kuma da kai imani kar ku riki makiyana ko makiyan ku zawanto masoya to kaga Allah ta'ala ya haramta wa mu'minai su jibinci kafirai, ko da kafiran nan mafi kusancin mutane ne zuwa gare su, ko da kafiran nan sun zama to ƴan uwansu ne na kusa, ko da sun zama to dangin su ne. Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, ya ku wanda kuka imani kada ku riki ubanninku ko ƴan uwanku su zama to majibinta. Idan sun zaɓi kafirci akan imani, idan ya zama to ƴan uwanku sun fifita kafirci akan imani, baya halatta ku rike su a matsayin majibinta. Wamai ya tawalla hun minkum fa ula'ika humuz zalimun, duk wanda ya jibince su daga cikinku to wa'annan su ne azzalimai. In ka jibince su a wajen kafirci, to a nan wajen ka zamanto azzalimi zulman akbar. Idan ka jibince su a wajen zalunci wanda ba kafirci ba, ka zamanto azzalimi zulman akbar. Idan ka jibince su wajen fasikanci, ka zamanto fasiki fiskan asgar, fiskan asgar, ko kuma ce fiskan duna fis. To wannan kamar yadda Sheikh Fauzan yake faɗa, hakika da yawa daga cikin mutane sun jahilci wannan asali. Mafi yawan mutane ba su san wannan asali na alwala wal bara ba, har ma ya kasance a Sheikh Fauzan yana cewa Allah ya masa rahama, yana cewa hakika na ji wasu sashen mutanen da suke danganta kansu zuwa ga da'awa salafiyya, suna kiran kansu salafiyyun, yace ya ji su a cikin kafafen yaɗa labaru na Larabawa, yana magana game da Kristoci, yana cewa innahum ikhwanuna, an gane, yana cewa Kristoci ƴan uwanmu ne, gashi ba yana da'awar cewa shi musulmi ne, amma kuma yana kiran Kristoci ƴan uwanmu. Kaga ashe wannan bawan Allah yana da karancin fahimtar alwala'u wal bara. Inda yana da cikakken fahimta na alwala'u wal bara, ba zai buɗe baki ya ce wa Kristoci innahum ikhwanuna ba, ko masu cewa ikhwanuna almasihiyun, ƴan uwanmu Kristoci. Shi wannan kalma ce mai haɗari, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ainihin jibintar kafirai makiya aqidar musulunci, hakika Allah ya wajabta mana jibintar mu'minai. Kaga Allah ya haramta mana jibintar kafirai, sai kuma Allah ya umurce mu mu jibinci mu'minai, mu so mu'minai ɗan uwanmu. Allah ta'ala yana cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, annabi Muhammad dai manzon Allah ne, wa'annan da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai mu'minai, ashidda'u 'alal kufar, masu tsanantawa kafirai ne su, ruhama'u bainahum, suna tausayi tsakanin junansu. Kaga wannan aya ya nuna mana karara abinda ake kira alwala'u wal bara. In dai mutum ya cika mu'mini, in dai mutum ya cika salafi, to ya kamata ya zamanto yana tsananta makafirai ne, sannan kuma ya zamanto tsakanin shi da musulmi, tsakanin shi da mu'minai, tsakanin shi da mutane wanda aqidansu daya, shi ne tausayi. Kada ya zamanto yana tsananta ma ƴan uwansa musulmi, kada ya zamanto yana takura ma ƴan uwansa wanda suke kan aqida guda daya. Sannan a wata aya Allah na cewa innamal mu'minuna ikhwa, kawai mu'minai ƴan uwan juna ne. Kenan mu'minai ba su da wani alaka da ya wuce menene ƴan uwantaka. Kenan idan ka ga mu'minai suna kin juna, ba sa ga miciki da juna, ba su yi aiki da wannan aya din bane. To shi wannan aya ya yi kira da cewa lallai a samu ƴan uwantaka mai ƙarfi tsakanin mu'minai, a samu soyayya mai ƙarfi tsakanin mu'minai, a samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin mu'minai. Haka mu'minai ƴan uwan juna ne a cikin addini, ƴan uwan juna ne a wajen aqida, koda ainihin dangantakar su yayi nesa, koda wannan ya kasance Bahaushe ne, wancan ya kasance Inyamuri, ko wannan ya kasance ainihin balarabe ne wanda ya kasance bakar fata ko wannan ya kasance kaza to aka koda dangantaka su yayi nisa koda ainihin kasashen su yi nisa koda zamanin su yayi nisa ya zamanto tsakaninka da sahabban annabi ai akwai zamani mai tsawo to Allah ta'ala ya ce dole ne ya zamanto akwai soyayya tsakaninka da sahabbai zai iya yiwa tsakaninka da wasu al'umma zai iya yiwa akwai nisan zamani ko kuma akwai nisa na ainihin alaka na dangantaka dangantakan ku daban da su in ma ya zamanto su dinnan fatan ku da nasu ba iri ɗaya bane ko ya zamanto kabilanka da nasu ba iri ɗaya bane a cikin addinin musulunci saboda wannan ka'ida na alwala babu kabilanci a cikin addinin musulunci babu bangaranci a cikin addinin musulunci babu ƴan kasanci a cikin musulunci babu wariyar launin fata saboda dukkanmu gaba ɗaya mun taho ne daga asali guda ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shububan wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane lalle mun halice ku daga maza da mata mun halice ku daga namiji da mace daga annabi adam da matarsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku yanki yanki mun sanya ku kabilu kabilu don ku san junanku ba wai mun sanya ku kabilu kabilu don ku yi gaba da juna bane ba mun sanya ku kabilu kabilu don ku yi kaskiya don ku yi kabilanci ba ko ku yi ɗan kasanci ko ku yi bangaranci a'a mun sanya ku ne lita'arafu don ku san junanku sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum lalle a cikin ku wanda yafi karamci a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah kaga da Allah yana so mu yi kabilanci ne ko ɗan kasanci ko wariyar launin fata da sai ya ce wallalle wanda yafi daraja a gare ku shine kabila kaza ko kuma shine bangare kaza to sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi daraja a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah wani mawaki yana cewa wa ara nasa ikhwatan waladatuhum wa kazatuhum libanuha hawa'u in yakum minhum iftiqarun bi shay'in fa bi fa bi fi'lin wa ghayru zaka hawa'u yace wa ara nasa ikhwatan ina ganin mutane fa kamar ƴan uwa ne mutanen duniya ƴan uwa ne waladatuhum wa kazatuhum libanuha hawa'u wace ta haife su kuma ta shayar da su nonanta ita ce hawa'u in yakum minhum iftikarun bi shay'in in ya kasance a cikin su akwai wani alfahari da wani abu in a cikin mutane akwai wani abu da za a yi alfahari da shi fa bi fi'li ko a ce fa bi dini in akwai wani abu da za a yi alfahari da shi to ya kamata a yi alfahari da addini ne sai mutum ya yi alfahari da kasancewa shi musulmi ne mutum ya yi alfahari da kasancewa shi ahlus sunna ne salafi wa ghayru zaka haba'u amma duk abin da ba wannan ba aikin banza ne in ka zo kana alfahari da wariyar launin fata aikin banza ne in kana alfahari da kabilanka aikin banza ne in kana alfahari da kasanka aikin banza ne da me yake alfahari inna akramakum indallahi atqakum lalle mafi darajar ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah suraka ba'a alfahari babu bambanci tsakanin balarabe da bakar fata ko abin da ya kama da wannan illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah to raka Allah ta'ala na cewa a cikin alqur'ani wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa inda suka zo bayan muhajirun da ansar suna cewa ya ubangiji muka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya da hasada ga wanda suka yi imani in dai mutum mumini ne to ya Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya gare shi kada ka sanya a cikin zukatanmu akwai wani hasada ga wanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lalle kai mai tausayi ne mai rahama kaga Allah anan ya nuna mu ringa yin addu'a in dai mutum musulmi ne ya zama to babu wani alaka tsakaninmu da shi sai soyayya babu wani alaka tsakaninmu da shi sai taimakon juna ba magana ainihin hasada ba magana kiyayya so da kashi wannan wala'u wal bara' din yana da wasu sifofi da ake gane shi akwai sifofin da za ka gane cewa mutum lallai wato yana tibintar kafirai akwai su to da akwai sifofin da za a gane cewa mutum yana dubuntar kafirai daga cikin sifofin akwai at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghayriha ya zama to mutum yana kokarin kamanta kanshi da kafirai a wajen tufafi da wajen magana da abin da ya kama da wannan domin idan mutum yana kokarin ya kamanta kanshi da kafirai a wajen tufafi ko a wajen magana ko abin da ya kama da wannan to wannan yana nuna akwai soyayya mai karfi tsakanin shi da su saboda yana kokarin ya kamanta kanshi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kokarin kamanta kanshi da wasu mutane to yana tare da su to ka haramun ne mutum ya kamanta kanshi da kafirai ga abinda ya shafi ainihin hususiyansu ga abin da yake banta da su kada mutum ya kamanta kanshi da kafirai ga abin da yake ya keɓanta da kafirai ne kawai kamar ya zamanto wani al'ada daga cikin al'adun kafiran kafiran kawai suke yin wannan ga abin da ya shafi ibadan mutum ya san wannan al'ada ne daga cikin al'ada na kafirai ko irin wannan tufafi tufafi ne wanda kafirai kawai ke sawa misali yanzu a zo a ga musulmi ya sanya cross kowa ya san wannan cross din yana daga cikin abu ne wanda ya keɓanta ga kristoci kawai sai a zo a samu mutum musulmi ya ringa sanya wannan cross din kaga wannan ya nuna ya kamanta kanshi da kafirai ga wani abu wanda ya shafi wanda ya keɓanta da su ko kuma a zo a ga mutum shi ma in zai yi addu'a sai ya ringa yin yadda kristoci ke yi yanda suke yin haka suna rufe ido suna kaza to kaga wannan ya kamanta kanshi da kristoci wajen ibada ko a zo a ga mutum ya kamanta kanshi da su a wajen al'ada a zo a ga musulmi ya ga kristoci suna askege mu shi ma sai ya ringa sha'awan ya askege mu shi yana ganin duk abin da kristoci suka aikata to wani abu ne wani alama ne na wayewa ko kuma ya zo ya kwaikwaye su wajen rage ainihin gashin baki ko kuma tsawaita gashin baki ya cika gashin baki sosai ko kuma ya kwaikwaye su wajen yarensu baya halatta musulmi ya ringa kwaikwayen kafirai wajen yarensu sai dai in zai koyi yarensu zai koya ne in akwai buƙatar yaren in ya zamanto akwai wani ilimi wanda yake so ya koya kuma ilimin nan ba zai yi ya koye shi ya gane shi da kyau ba sai ya koyi yaren su saboda su waɗannan kafiran su ne masu wannan yaren su ne suke da wannan ilimin misali kamar turawa a wannan zamanin akwai ilimi wanda galiban ya keɓanta gare su a wannan zamanin ku za ga musulmi suna ƙoƙarin koyon ingilishi wannan koyon ingilishi ba wai ana koyon ingilishi ba ne linafsihi ba wai ana koyon shi don shi karan kanshi ba ne ana koyon ingilishi ne domin a je a fa'idanci da iliminsu na kimiyya da fasaha ana so a fa'idanci da iliminsu na likitanci to irin wannan an koyi yaren ne ba wai don ana sha'awar kafiran ba ne an koyi yaren ne saboda suna da wani ilimi wanda ba za a iya samun wannan ilimi ba kila sai an zo an koyi wannan yare saboda haka sai a koyi wannan yaran gurgurdan yanda za a san wannan ilimin to kuma yana daga cikin ainihin koyi da su wajen tufafi ya zama to akwai wani irin kaya kayan ba masu sa kayan sai Yahudawa ko ba masu sa kayan sai Nasara kamar akwai wani irin nau'in hula dan karamin hula da suke sawa akan Yahudawa babu masu sa irin wannan hula sai su to baya halitta ga wani mutum ya zo ya kwaikwaye su a wajen wannan tufafi ko ya zo ya kwaikwaye su a irin yanda suke cin abinci da yanda suke shan abu in ya zamanto su kadai ne kawai suke yin haka amma in ya zamanto al'ada ba nasu bane shi kadai tufafi ba nasu bane shi kadai to ba laifi bane dan ya kwaikwaye su akan wannan abu tunda dama abun ba nasu bane saboda haka anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanta kanshi da wasu mutane to yana cikin su in ka kamanta kanka da su a wajen addinin su da aqidan su to kana cikin su a cikin addinin kenan kai ridda in ka kamanta kanka da su a wajen fasikanci to kana tare da su a wajen wannan fasikanci anan ba za a ce maka kafiri ba idan ka kamanta kanka da su a wajen abin da ya shafi ilimin kibiya da fasaha da wani al'ada wanda ba nasu bane su kadai to anan wajen ba za a ce kai ridda ba to sannan na biyu daga cikin sifofi na wanda ke nuna kana ainihin bada ainihin alwala ko kana bada wala ga ainihin kafirai akwai zama a garuruwan kafirai a zo a samu musulmi yana da awan sunna ya zo ya zauna a cikin garuruwan kafirai an gane wannan aiki ya zama to ya zauna a cikin garuruwan su kuma ya ki rabuwa da wayannan garuruwa wanda ya kamata in kana zama a cikin garuruwan kafirai kai gaggawa kai hijira ka tashi daga garin kafirai ka koma garuruwan musulmi saboda menene saboda ka ceci addininka ka kwaci imaninka kaga anan wajen hijira da wannan ma'ana wajibi ne dole ne musulmi in yana zaune a cikin garuruwan da ake kafirci ya tashi daga wannan gari ya koma garuruwan da ake yin addini saboda zaman shi a cikin garuruwan kafirai yana nuni akan kibintar kafirai kaga mutum ya zo ya zauna a cikin garuruwan kafirai ya ki hijira wannan ya nuna kenan cewa yana bada ainihin walitaka ga kafirai wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya haramta zama ainihin musulmi tsakanin kafirai inda ya kasance musulmi yana da ikon yin hijira idan musulmi yana da damar yin hijira to wajibi ne a gare shi ya tashi daga garin kafirai ya koma garin musulmi Allah ta'ala na cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ika zalimi anfusihim lalle wa'annan wanda mala'iku suka dauki ransu suna masu zaluntar kawukansu qalu fima kuntum sai su ce musu sai mala'iku su ce musu cikin wani hali kuka kasance ya zama to ba ku yi hijira daga garin kafirci kun koma garin musulunci ba qalu kunna mustad'afina fil ard sai su ce mun kasance masu rauni ne mun kasance ababan raunanawa ne a dauran kasa ba mu da iko yin hijira ne qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardu llahi wasi'atan fa tuhajiru fiha ashe kasan Allah bai zama to yana da fadi ba ku yi hijira idan an takura muku an hana ku yin addini a China an takura muku an hana ku yin addini a Russia to me zai hana ku yi hijira ku koma Makka ku koma Saudiya me zai hana ku yi hijira ku koma Misra me zai hana ku yi hijira ku koma Sudan ku tashi daga garin kafirci ku koma garin musulmi inda za a ba ku dama ku yi addini alam takun ardullahi wasi'a fa tuhajiru biha ashe kasan Allah ba shi da fadi wanda zai sa ku yi hijira a cikin ta fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'ar masira wa'annan makoman su jahannama tunda suna da ikon yin hijira amma sun ki makoman su jahannama wannan hanya ta yi muni ta zama tsoma koma a gare su sai Allah yace illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa masu udiri kawai sai dai wa'annan wanda aka raunanar da su daga cikin maza da mata wanda wal wildan da kuma ainihin kananan yara la yastabi'una hilatan wala yahtajuna sabila wanda ba sa iya dabara da hijira sun bi wani hanya na dabara duk wani hanya na wayo wanda suna so su yi hijira amma hijirar da ya gagara kuma ba sa iya ganewa ba sa iya shirya kansu zuwa ga hanyar hijira sai Allah ya ce fa ulaika asallahu an yafuwa anhu to irin wannan tabbas Allah ta'ala zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan gafura Allah ta'ala ya kasance mai afuwa ne mai gafara kenan wannan aya na nuna mana haramun ne mutum ya zauna a garin kafirai in har yana da damar yin hijira idan ya mutu cikin wannan hali ya ki yin hijira alhali yana da iko to sai Allah ya ce irin waɗannan su ne yan wuta wanda Allah ta'ala yake faɗa a nan wajen kaga a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai yi uzuri ba dangane da zama a garin kafirai bai wa kowa uzuri ba sai masu rauni masu raunin nan wa'inda ba za su iya yin hijira ba ko kuma za su iya yin hijira amma ba su san hanyar da za su bi su wannan hijira ba haka nan kuma wanda ya kasance a cikin zamansa akwai maslaha na addini in ya zamanto a cikin zaman mutum akwai maslaha na addini an gane ko to anan mutum ba sai ya yi hijira ba kaman da'awa zuwa ga Allah in ya zamanto mutum mai da'awa ne ya zauna a America ko ya zauna a Ingila yana ta yin da'awa yana ta musuluntar da ainihin kafirai a America da Ingila sannan kuma zaman shi a cikin wannan gari baya rage masa imani to in ya zamanto zaman shi a cikin garin baya rage masa imani kuma yana ta kokari yana da'awa yana musuluntar da ainihin kafirai yana ta kokarin yada musulunci a cikin garuruwan kafirai a nan wajen kaga a nan wajen yana da uzuri a wajen Allah dangane da wannan sannan na uku daga cikin abin da ke nuna cewa tana bada goyen baya ga kafirai shine as-safaru ila biladihi ligard nuzha mutum ya ringa tafiya zuwa garuruwan kafirai da manufa na ainihin shakatawa wa mut'atin nafs da kuma jin daɗi na rai kawai mutum ya kwashi iyalansa su je su yi tafiya zuwa ga America ko Ingila ko Faransa domin aje a shakata domin aje a ji daɗi ba wai mutum ya je wannan waje don ya je ya yi da'awa ba ne ba wai ya je don ya je ya yi jinya ba ne a'a ya je ne don manufa irin wannan to yin tafiya zuwa garuruwan kafirai haka nan kawai don shakatawa haramun ne amma in dai akwai lalura na shari'a to wannan ya halatta kamar mutum ba shi da lafiya kuma irin wannan ciwo da yake yi an nemi magani a cikin garuruwan musulmi ba a samu ba sai mutum ya tafi kasar America ko Ingila ko Faransa ko Germany ko China domin ya je ya nemi magani to a nan wajen ya halarta ko kuma ya je yin kasuwanci sun mutum ya je yin kasuwanci a garuruwan kafirai ko kuma ya je koyo ilimi mai amfani wanda yake samun wannan ilimi baya yiwuwa sai an je wajen kafiran ya je akwai wani nau'i na ilimi na likitanci ko nau'i na ilimi na kimiyya da fasaha wanda ba za a iya samun wannan ilimi ba sai an yi tafiya zuwa gare su to a nan wajen ya halatta gwargwadon bukata ma'ana gwargwadon bukata ya yi tafiya zuwa ga wannan gari gwargwadon yadda zai samu lafiya yana samun lafiya ya yi sauri ya bi garin ya yi tafiya zuwa ga wannan gari ya yi kasuwanci yana gama kasuwanci ya bakar ya yi tafiya zuwa ga wannan gari domin neman ilimin kimiyya da fasaha yana samun wannan ilimin ya bakar idan ya samu wannan ilimi ko ya samu lafiya sai ya ci gaba da zama a garin to wannan abin da wannan ya aikata haram tunda an ce ya yi tafiya zuwa garin ne saboda lalura to kuma malaman usulul fiqh sun ce al-darurat tuqaddaru bi qadariha saka lalura ana kaddara ta ne gurgurdan laluran tunda laluran ya riga ya gushe haramun ne zaman su a wannan gari a wannan lokaci saboda haka an shaddarta kafin mutum kafin ya halatta mutum yayi tafiya garin kafirai ya zaman to in ya je wannan gari zai bayyana da addinin sa in ya je garin kafirai zai bayyana da addinin sa ba zai boye addinin sa ba kuma ya je wannan gari zai ringa alfahari da addinin sa zai nuna wa kafirai shi musulmi ne kuma yana alfahari da addinin sa sannan kuma yana nisantar da kanshi daga wuraren sharri idan ya je garuruwan turawa ya je ainihin neman magani ko ya je kasuwanci to zai nisanci duk wuraren da ake fadala duk wuraren da ake fasikanci zai nisanci irin wannan wuraren baya halatta ya je irin wannan wuraren saboda so kuma ya zamanto yana kaka tsantsan da makirce-makircen ainihin makiya to idan mutum ya cika wannan sharadi ya halatta ko kuma ya zama wajibi ya yi tafiya zuwa gare su in ya zamanto wannan tafiya saboda da'awa ne da kuma yaɗa addinin musulunci ko kuma ya zamanto wannan tafiya saboda neman lafiyarsa ne to daga cikin abin da zai nuna mutum yana ba da goyon baya ga kafirai akwai abin da ya shafi i'anatuhum wa munasaratuhum alal muslimin taimakonsu da kuma ainihin dai taimakonsu akan musulmi ya zamanto kai din nan ka ringa taimakon kafirai akan musulmi wa maduhuhum wa zabu anhu mutum kuma ya ringa yabansu yana ba da kariya a gare su duk mutumin da aka ga yana taimakon ainihin America ko Russia ko China ko kaza ko Ingila yana taimakonsu a wajen yaƙi sannan kuma yana yawan yabansu akan musulmi yana ba da kariya a gare su baya san a ringa taɓa su to wannan ya nuna yana ba da goyon baya a gare su yana ba da wilaya zuwa gare su idan mutum yana taimakon kafirai sai ya zamanto yana taimakonsu ne akan kafirci ya rinjayi musulunci yana taimakon America ko Ingila da ƙawayensu saboda kafirci ya rinjayi musulunci kuma saboda ya fi son kafirci akan musulunci to wannan mutumin ya yi rinja ya zamanto ga baki ɗaya ya cire ainihin wala'udin shi ga musulmi ya ɗauki wannan walitaka ya ba kafirai cikakken walitaka idan ya zamanto wato yana cikinsu ya zamanto daga cikin sojoji na America sojoji na Ingila kuma ya yarda a yaƙi ainihin a yaƙi Saudiya ko a yaƙi gari daga cikin garuruwa na musulunci amma kuma baya son kafirci amma kuma baya son kafirci ya rinjayi musulunci shi ya yi ne kawai saboda neman kuɗi idan ya yi ne don neman kuɗi to a nan wajen za mu ce wannan abin da ya aikata wato shi fasiki ne shi ba kafiri ba ne amma in ya yi domin kafirci ya rinjayi musulunci in ya yi domin yana son kafirci akan musulunci wannan ya fita musulunci sannan na biyar daga cikin alaman da zai nuna mutum yana goyon bayan kafirai al-isti'ana bihim wa si'a bihim mutum ya ringa neman taimako da su ya zamanto ya amince da su wa tawliyatuhum al-manasib ya zamanto yana nada su mukamai allati fiha asrarul muslimin ko allati fiha asrarul muslimin wanda a cikin su akwai tona asirin musulmi wacce kazu hun bidana wa mustashari ya rike su abokan sirri ya rike su abokan shawara to in ya zamanto mutum yana neman taimako da kafirai sannan kuma yana nada kafirai manya-manyan mukamai na gwamnati wanda a cikin wannan mukamai akwai ainihin binciko asirin musulmi wanda kafiran za su iya gano asirin musulmi har su iya zuwa su gaya ma 'yan uwansu kafirai sai ka zo ka nada su irin wannan mukaman ko ka rike su abokan shawara na ɓoye to irin wannan gaba ɗaya alama ne kana son su Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bidanaka min dunikum la ya'dunukum khabala ya ku wanda kuka imani kada ku rike abokan sirri kuma bayan ku abokan sirri wanda za su gano sirrin kasar ku kuma bayan ku in za ku rika ku rika daga cikin musulmi wanda ba sa takaita muku wajen barna wajuma alikum suna so da kun wahala alfadakil bagaza bagaza umin akwaihi hakika kiyayya ya bayyana daga bakunan su wama tukfi sudurhum akbar abinda zukatan su ke koyewa abinda kirazan su ke koyewa shi yafi girma kaga wannan aya da abin da ya kamata shi ya sharhanta mana abin da yake koye a cikin zukatan kafirai a abin da suka koye dangane da ainihin cutar da musulmi na ainihin kiyayya gare su da kuma ainihin makirci da yaudara da abin da ya kamata wannan duk abubuwa wanda kafirai za su iya aikatawa don su cutar da musulmi Imam Ahmad ya ruwaito hadisi daga Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an yana cewa qultu li Umar radiyallahu an yace na ce wa Umar Allah ya kara masa yarda li katibun nasrani ina da wani sakatare krista shi Abu Musa al-Ash'ari ya gaya wa Umar dan kaza cewa ina da wani sakatare krista ala sai Umar yace masa malaka atalaka Allah me ke damunka menene yake damunka ya kai Abu Musa kai Allah ya wadaranka ya kai Abu Musa me ke damunka da har zaka riki kafiri ya zaman to sakatarinka Allah ya wadaranka yace amma sami'ta qaulahu ta'ala ya kai Abu Musa shin baka ji maganar Allah subhanahu wata'ala ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd ya ku wanda kuka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara su zamanto masoya ko majibinta sashen su majibinta sashe ne a da takarsa halifa shin me yasa ba za ka riki musulmi ba ai ya kamata in za ka riki sakatare in za ka riki abokin sirri to ya kamata ka riki musulmi sai na ce masa in ji Abu Musa ya amiral mu'minin li kitabatuhu wa lahu dinuhu ni ina da rubutun shi shi kuma yana da addinin shi zan amfana da rubutun shi shi kuma ya rike addini kenan shi Abu Musa bai hararo abinda Umar dan Khattab ya hararo ba to kana sai Umar yace la ukrimuhum iz ahanahumullah wala uizuhum iz azallahumullah wala udnihim waqad aqsahumullah yace bazan karrama su ba lokacin da Allah ya wulakanta su Allah ya wulakanta kafirai to ba zai yi miji kuma dauka kasu ba in ka zo ka ba su mukami babba a cikin gwamnatin musulunci to hakika ka daga su shi kuma Allah ya riga ya wulakanta su sannan ni din nan bazan ainihin bazan ba su daraja ba alhali Allah ya riga ya kaskantar da su sannan bazan kusantar da su ba alhali Allah ya nisantar da su har sai Umar ya nuna masa wannan abin da ka aikata ko kure ne lalle wajibi ne ka kore su sannan Imam Ahmad ya ruwaito da Muslim cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam kharaja ila badar annabi ya fita zuwa ga yakin badar sai wani mutum daga cikin mushrikai kafirai sai ya bi manzon Allah sai ya je cikin manzon Allah a can wani tsauni sai ya ce cewa inni aradtu an attabi'aka wa usiba ma'aka ya Muhammad ni ina so in bi ka in samu ganima tare da kai to sai annabi yace kana sai annabi yace tu'minu billahi wa rasulihi kai din nan da kake so ka bi ni shin kana imani da Allah da manzansa ara yace la yace ban yi imani da Allah da manzansa ba sai annabi yace irji fallan astaina bi mushrik ka koma ni bana ba zan taba neman taimako da mushriki ba to daga cikin wayannan nusus din yana bayyana a gare mu haramcin jibintan kafirai mu jibinta wa kafirai ayyukan musulmi wanda musulmi suna da iko kafiran za su iya amfani da wannan dama su yi tsinkaye ga ainihin halayen musulmi za su iya amfani da wannan dama su yi leƙen asiri ga ainihin halayen musulmai kuma za su iya amfani da wannan dama su yi makirci ta hanyar riskar da cutarwa ga musulmi daga nan wajen wato abin da ya auku a wannan zamanin na ainihin gabatar da kafirai zuwa garuruwan musulmi, sai ga ainihin musulmi sun kwaso kafirai sun kawo su garuruwan musulmi, misalin garuruwan Makka da Madina Haramain Asharifain, a sanya su zamanto ma'aikata, su zamanto direbobi, su zamanto masu hidima, su zamanto masu tarbiyya. Ka ɗauki tarbiyya, ka ɗauki arni ko arniya, ka ba su ainihin tarbiyyar ‘ya’yanka, sannan ka cuɗanya su tare da iyalanka ko ka cuɗanya su tare da musulmi. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Kaga wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan kafirin, wato ka koma, ba zan taɓa neman taimako ga ainihin mushriki ba. To malaman tafsiri sun yi bayani sosai ga wannan hadisi cewa musamman idan ya zamanto kafiri ne wanda baka amince mishi ba, kafiri ne dan mafi yawan kafirai maciya amana ne, mafi yawan kafirai masu makirci ne ga musulunci, to amma idan ka yi mu'amala da wannan kafiri kaga cewa wannan kafiri ba mai cin amana ba ne, kuma kaga lallai yana da abin da za a fa'idantu da shi, babu laifi ka nemi taimako da shi a wajen yaƙi in ya zamanto an amincewa cutarwar shi. To sannan na bakwai, na ainihin shida, mutum ya ringa amfani da tarihin kafirai. Ka zo ba ka amfani da tarihi na ainihin musulmai, sai ka ringa amfani da ainihin tarihin kafirai, musamman tarihi wanda yake fassara mana irin bukukuwansu da irin ididdukansu, kamar tarihi na ainihin milad, na idil milad, irin wanda muke amfani da shi yanzu na January, February, March, wanda shi fassara ne na ainihin tunawa da haihuwan Annabi Isa alaihi salam. To irin wannan tarihi wanda fassara ne na haihuwan Annabi Isa alaihi salam, wanda su ainihin Nasara suka kirkiro shi da kansu, wanda asalin shi ma ba wai addinin Annabi Isa bane, inda a ce Annabi Isa alaihi salam shi ya karantar da su wannan tarihin, da za mu ce tarihin yana da asali a cikin musulunci. To ba Annabi Isa bane ya karantar da su, sun kirkiro shi ne. To a nan wajen yin amfani da wannan tarihin, a cikin shi akwai tarayya, akwai musharaka. Na'am. To da haka a cikin wannan akwai musharaka a wajen rayar da ainihin wani shi'ar na ainihin daga cikin shi'ar dinsu, ko rayar da wani idi daga cikin ididdukansu. Haka irin wannan tarihi, irin wanda aka jarabe mu a Najeriya, yanzu a Najeriya da irin wannan tarihi da irin wannan date din muke karɓar albashinmu, da irin wannan date din muke yin hutu a makarantun gwamnati da ma'aikata na gwamnati da abin da ya kama da wannan. To an ce mun lokacin sallah ya karato, to insha Allah za mu tsaya a nan, idan an zo an dawo daga sallah sai mu dasa daga inda muka tsaya insha Allah. Yanzu mun tsaya muna cikin na shida.